sashen Hausar muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin daya ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumelle da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da sake samun rugujewar wani dogon gini wannan karin mai hawa 21 a birnin Lagos. Haka kuma za a ji cewa yau Litinin dan barwar tsiha kakin majalisar dokokin jihar Filato ta ci gaba. Muna dauke da rahoto na musamman kan halin tsaro a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin Glasgow dake Scotland don halartar taron kolin da shugabannin kasashe sama da 100 ke halarta don tattauna matsalar sauyin yanayi. Buhari ya bar Najeriya a ranar Lahadi domin halartar taron wanda Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ke jagoranta tare da haɗin gwiwar kasar Italiya. A ranar Talata 2 ga watan Nuwamba, Buhari zai gabatar da jawabinsa a gaban taron kamar yadda wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar da ce. Cikin jawabin da zai gabatar, ana sa ran zai taɓo muhimman matakan da Najeriya ke ɗauka wajen yaƙi da sauyin yanayi da kuma yunkurin da ƙasar ke yi na ɗora tattalin arzikin Najeriya kan tarbar amfani da matakan daƙile gurɓata muhalli waɗanda za su yi daidai da matsayar da aka cimma kan manufofin yaƙi da sauyin yanayi a Paris. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 5 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins. Da safiyar ranar Litinin, cibiyar ta bada rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan 5,425 sun mutu a duniya daga barkewar cutar ta COVID-19. Fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne ɗan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan 4 daga COVID-19 a watan Yuni. Wannan lamarin na faruwa har ila yau yayin da wasu kasashe ke fafutukan ganin sun yi wa jama'ar su allurar rigakafin cutar, yayin da kuma wasu kasashe suka fara yi wa al'ummar su allurar inganta waɗanda aka yi da farko. Prime Minister in Japan Fumio Kishida, wanda ya lashe zabe mai ban mamaki, ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin dakile barazanar kasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar kasar daga annobar COVID. Jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazanjiya ta Kishida ta bijirewa hasashe tare da rikirin jayen jam'iyyar a zaben ranar Lahadi, lamarin da zai kara tabbatar da matsayinsa na shugaban jam'iyyar da bashi inci a majalisar dokoki, tare da kara bashi walwalar bin tsarin murmurewar kasar daga cutar coronavirus, ciki har da karin kasafin kuɗi da zai zama muhimmi. Wasu sun ji tsoron cewa Kishida, wanda ke kan karagar mulki na tsawon wata ɗaya, zai iya zama wani Prime Minister Japan na gajeren wa'adi. Amma sakamakon zaben wanda ya sa hannayen jari suka tashi zai ba shi damar cimma manufofinsa gabanin babban zaben majalisar dokoki da za a yi a lokacin bazara. An gano wani daddadan kwale-kwalen katako da al'ummar daular Maya suka yi amfani da shi a kudancin Mexico, wanda aka yi kiyasin ya haura sama da shekaru 1,000. Hukumomin kasar ne suka bayyana haka a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da ake gudanar da wani aikin tono kayayyakin tarihi wanda ake yi haɗe da aikin shimfiɗa hanyar dogo don masu yawon buɗe ido. An dai samu wannan kwale-kwalen cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin wani kogi da ake kira Cenote, ɗaya daga cikin ɗimbin ire-iren wannan ruwa da suka mamaye yankin Yucatana da ke Mexico a kusa da tsaffin gine-ginen Chichen Itza, wato wani babban tsohon birnin al'ummar Maya da ke ɗauke da tsaunukan dala. Tsawon wannan kwale-kwalen yana ɗan da tsawon mita 1.6, sannan yana da faɗin santimita 80. Ana kuma ganin an yi amfani da shi ne wajen dakon ruwa ko kuma kai kayakin ibada kamar yadda wata sanarwa da cibiyar kula da kayakin tarihin Mexico ta bayyana. Cibiyar ta kwatanta gano wannan kwalakwalan a matsayin na farko da aka samu cikin yanayi mai kyau daga zamanin daular ta Maya. Hukumomin kasar ta Mexico sun ce kwararru daga Jami'ar Sorbonne da ke birnin Paris za su taimaka wajen yin binciken gano iya adadin shekarun kwalakwalan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Litinin ne aka sake samun rugujewar dogon gini a jihar Lagos, lamarin da ke jefa mutane cikin hatsari tare da samun asarar rayuka. Domin sanin halin da ake ciki, na tuntubi wakilin mu a birnin Ikowa Bangida Jibrin, inda na fara tambayar sa lokacin da wannan abu ya faru.
To shi dai wannan bene mai hawa 21 ya fado ne tun da karfe kusan 2 zuwa karfe 3 na rana a yau, kuma yana wani layi ne da ake kira Gerard Road da ke anguwar Ikoyi. Wannan anguwa ne na masu hannu da shuni, kuma akasarin gidajen da ke wannan guri za a iya cewa gidaje ne na masu hannu da shuni. To al'amarin da ya faru shi ne har lokacin da 'yan jaridu suka je wannan guri babu 'yan agaji na kwana-kwana ko kuma ba da agajin gaggawa da suka isa. Sai misalin karfe 5 na yammacin yau din nan ne aka fara samun masu ba da agajin gaggawa suna isa wannan guri domin ba da aikin ceto. To amma rahotanni da ke fitowa daga gurin na nuna cewa mutane da dama ake kewa da sun rasa rayukansu, watakila za su haura 50, ciki ma har da daya daga cikin shi mai kula da wurin ko dan kwangilan da ke kula da wannan gini, kamar da rahotanni suka bayyana. Ga ma abinda wani ma'aikaci da ya tsira da ransa a wurin yake bayyana wa 'yan jaridu. Wato yana cewa a lokacin da wannan abu yake gab da faruwa sun ji wani girgiza kaman girgizan ƙasa a daidai gurin, kuma kafin ka ce kwabo wannan gini ya rubza, kuma akwai mutane da dama da ke aikin gini da kuma wayanda ke kaiwa da komowa a wannan guri. Akwai kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos CP Hakim Odumosun da ya kawo ziyara, kuma yake taimakawa wajen ba da agajin gaggawa da kuma ganin yadda za a yi a ceto wayanda aka samu da rai a wannan wato gini da ya ruguje. Haka kuma akwai babban jami'i da ke kula da hukumar ba da agajin gaggawa a nan jihar Lagos, wato Ibrahim Falarun Lauye, shi ma ya shaida mani ta wayar salula cewa kawo yanzu an fito da gawan mutum ɗaya kana, kuma an ceto wasu mutane uku. To amma akwai yiwuwar wato wannan adadi ya ƙaru kafin safiya. Gaskiya mutane ba su ji daɗi bayan da ake tafiyar da aikin ba da agajin gaggawa a wannan guri, suna ta ihu suna ta kira ga gwamnati da ta kawo agaji. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin daga jihar Lagos, sai mu nufi jihar Plateau, inda ake ci gaba da dambarwar tsige kakakin majalisar dokokin jihar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
A yau Litinin 1 ga watan Nuwamban 2021 ne dambarwar da ke majalisar dokokin jihar Plateau ta ci gaba. Da safiyar yau ne bangaren 'yan majalisar da ke goyon bayan Nuhu Abok Ayuba suka aike da wani faifan bidiyo da suka nada a cikin zauren majalisar, wanda jami'in watsa labaru na majalisar Philip Dasun ke nuna hotuna sandar mulki da sunan Nuhu Abok Ayuba. Don haka yace an yi yunkurin tsige kakakin ne amma bai tsigu ba. Philip Dasun yace suna roƙon gwamnan jihar ne da yayi burus da sabon kakakin ya maida Abok Ayuba matsayin kakakin majalisar.
But we are calling the attention of the government. to please reinstate our speaker.
A lokacin da naje zauren majalisar na tarar da bangaren Nuhu Abok Ayuba da waɗansu 'yan majalisar da jami'an tsaro na cikin mitin. Mamba mai wakiltar Riyom a majalisar dokokin Timothy Danton yace suna zauren majalisar ne don su kare 'yancin su su kuma tabbatar an yi abin da ya dace.
We are here to protect our legitimate right.
To sai dai a bangare guda mataimakin kakakin majalisar Saleh Shehu Yipmon yace mitin da aka yi na neman sasantawa ne da shi Abok Ayuba ya nema.
Amma shi yana son ita majalisa ta duba ta gani ya za a yi a yafe masa ya zama cewa shi ne ya bar kujera. Mun zauna mun yi magana dukanmu da su kuma yana roƙon cewa shi zai janye. To kin san ba magana ne na mutum daya ba. Mu masu neman zaman lafiya ne. Ba za mu bi yau garin saboda abin da ke faruwa majalisa a ce jihar Plateau gaba daya ta koma cikin halin jiya ba. Wannan ba akidan gwamnati ba ne.
To me za ka ce ma waɗanda suke cewa ba a bi ka'ida ba, ba a bi doka ba wajen tsige wannan kakaki na majalisa da kuka yi?
Wayanda sun ce sun cire shi suna da mutane 16 da suka sa har. Idan an je kan gaba ina tabbatar miki Zainab Babaji za a population wannan suna amma yanzu haka da ina ga miki nan ana kan zaunawa a duba a gani tunda har ga an cire shi za a yi mishi ahuwan ko ba za a masa ba wannan mutum 24 su ne za su dauki hukunci yayi.
Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Saleh Shehu Yipmon. Su ko wasu magoya bayan bangarorin biyu na majalisar sun bayyana fatar sasantawa ne don ci gaban jihar Plateau.
Sunana Alai Sallau Musa. To yanzu muna kira da yan majalisa dukkan su su yi hakuri su zo su hada kai dan mu ciyar da Plateau ga gaba. Amma wannan hayaniya ba zai zama mai alheri ba.
Sunana Ayuba Abba Ahmadu. Abinda suke ga mana ba abinda mun sani bane.
To me ku kuka sani?
Abinda muka sani shine an kawo mana matashi kuma ya dan mana kokarin da muka gani ya cancanta ya zauna kujeran da yake.
Har dai lokacin da na hada wannan rahoto ba a sake sakamakon tattaunawar sasantawan da aka ce ana yi ba. Wanda a yanzu haka kakaki biyu ne ke ikirarin shugabancin majalisar da Nuhu Abok Ayuba da Yakubu Sanda. Lokaci ne kadai zai warware wannan sarkakiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Tangale wa hanya gaba daya.
Yanzu kuma lokaci da sanin shi Abu Malam Fashi zai shigo da rahoton sa na musamman.
Mahukunta Najeriya suna ci gaba da fafatawa da maharra ƴan bindiga masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa adawa. Gefe guda kuma wasu jami'an tsaron musamman sojoji suna nan suna takaita ayyukan dakarun ƴan awarin Biafra na IPOB game da yadda suke zafafa wasu harhari da suka yi a ranakun Litinin don hana mutane fita didar halaliya a wannan wuri. To bari mu dauki yankin arewa maso yamma, inda gwamnatocin Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto da Kaduna da Neja suka dauki matakan ba sani ba sabo a kokarin da ake na takurawa mara ƴan bindiga don su ba da kai guri hau a kawo ƙarshen ayyukan satan mutane da garkuwa da su. Shin ko kwalliya ta biya kudin sabulu? Tambayar kenan da nayi wa mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara game da harkokin tsaro Rali Muhammad Ibrahim.
Lanka yake yaya al'amarin yake nan wajen Katsina?
To alhamdulillah zamu ce muna ƙare ma Allah godiya, wanda ko kwanakin baya ma mun yi addu'a ta musamman ta yi ma Allah godiya kan nasarorin da ake samu. Duk da dai ba za a ce akwai sauran ƙorafe-ƙorafe ba nan da nan, amma in Allah ya za a ci ƙarfin su, abinda za ka lura yanzu mafi yawancin infomomin su an daƙile su, masu kai musu abubuwa na ɗauki kamar fetur da sauransu da za ka ci ma har da mata da su. Allah na taba mu nasara a kansu. Kuma abinda muke jin daɗi, jama'ar gari sun fahimci yadda wannan abin yake, sun fahimci tahiyar nan ta mu ce mu duka kamata ya ahalu a ba gwamnatin haɗin kai a taimaka. Wannan ita ce babban nasara, da ma muddin jama'a suka fahimci wannan take ta mu ce gaba ɗaya ba gwamnati ita kaɗai ba, to ƙarshen abin ya zo insha Allah. Su kuma jami'an tsaro suna ƙoƙari iyaka, jama'a kuma taimaka musu da gudunmuwar labarai da kuma ɗauki, kuma kamar wato ƴan vigilanti suna taimakawa. To alhamdulillah in dai abin ya ɗore haka insha Allah za a samu nasara. Sai dai muna jiran hankalin jama'a da Allah ƙara mana addu'a da fatan alkhairi da goyon baya, saboda abin nan kamar kansa ce ba rana ɗaya ta shigo ba, kuma tafiya ta rana ɗaya na da wahala, amma in Allah ya daga matakan da ake ɗauka yanzu ba ka za ta cimurwa insha Allah.
Shin me ke saƙonka ga waɗannan ɓata gari da ke taimakawa ƴan bindiga da ke daji da abubuwan da suke buƙata don cimma manufarsu na tarsasa jama'a?
Wato na ɗaya a ji tsoron Allah cewa idan kana ganin yau kana iya taimaka musu, gobe kana iya zama cikin waɗanda su ne duktinsu. Duk abinda za ka yi kai tunanin cewa kai ma wata rana na kai na iya zama cikin waɗanda ake cuta. Yau in ka taimaka ka samu kuɗi, to ina amfani kuɗin zalunci wanda ba za su baka kwanta da hankali ba? Ka lura duk wanda aka kama na dama yake cewa da ya san haka ne da bai yi ba. To Allah ma na kira mu mai tubu tun kafin lokacin da dama yanzu. Muna kira gare su a haɗu. Wannan muna nuna ma jama'a cewa ba wai wasu ne ake yaƙi wanda ba a so, a halin su ne wanda bai rika ba a so. Kuma muna so jama'a su fahimci haka cewa in ka taimaka kanka kake taimakawa, in kuma ka cutar da wani kanka ke cutarwa. Saboda in ka aikata alkhairi sai ka gan shi, in ka aikata sharri sai ka gan shi, ko ba daɗe ko ba jima biiznillahi.
To ko mi kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa zai ce game da nasarorin da suka samu kawo yanzu?
Alhamdulillahi, tun daga lokacin da mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya sawa ita wannan doka hannu wacce yake za ta taimaka wa jami'an tsaro wurin dakile yan ta'addan nan daga samun kayayyaki kamar man fetur, makami, harshashi da bullugu da kayan abinci da duk dai wani abin da zai iya taimaka musu, hatta da katsa layin waya a kananan hukumomi guda 17 da hana daukan shanu kuma dabbobin nan kamar yadda muke samun bayanai na sirri wasu bata gare daga cikin mu suke zuwa da manyan motoci trailoli su shiga da su ta cikin daji kamar yadda ake hira da wani barawo na daji yake bayani a debi dabbobin nan a fita da su a yi kudancin Najeriya kuma a fita da su daga Najeriya saboda haka aka kafa doka aka ce an hana diban kowace irin dabba akan abun hawa kama daga babban mota karamin mota kowanne irin abun hawa sannan maganar waya kasan an sun saci mutane suna neman kudin fansa waya suke amfani da ita su kirawo domin a basu an katsa wannan layin saboda haka babu ba su da yanda za su kirawo domin neman kudin fansa ba yanda za su kirawo irin wannan gayya da suke yi su gayyato ƴan uwan su tun daga Zamfara Kaduna har ma da wasu wurare domin a zo a aikin ta'addanci shi ma wannan an dakile su kuma an kakkama waɗannan har ma da wasu daga cikin mutemakan kwamandojin su waɗannan barayi kamar akwai wani kutuka wanda ya shahara shi a hirar da ake da shi ma cewa yi aƙalla ba ya fi shekara 35 yana wannan ta'addanci kuma ba a taɓa kama shi ba sai wannan karan akwai irin su yelo shi ma mata waɗanda ya sata a dabarsa su suka gane shi kuma lokacin da Allah ya taimaka maka kama shi ya yi bayani cewa shi ma yaron wani ɓarawon daji ne wanda ake cewa Sani Muhim Dingi abin takaici abin haushi mutane Hausawa waɗanda suke a cikin gari waɗanda suke taimaka wa waɗannan ɓarayi waɗanda duk da sa wannan dokar wasu daga ciki sun yi kunnen kashi an kakkama wasu da yawa da mayukan fetur a cikin jaka ko a cikin leda akwai wani ma da muka kama kwana 4 or 5 da suka wuce jaka ce wacce yake irin ta tafiya din nan traveling bag equalat ita ya zuba man fetur a cikin leda ya saka a cikin wannan akwati yake ja in ka gani za ka ɗauka ko wata ƙasa za shi ashe man fetur ne zai yi smuggle ɗinsa ya ɗauka ya kai wa ɓarayi saboda haka an sun fito muna kama su kuma ana samun nasara hare-hare da suke kaiwa an samu rage sosai matuƙa gaya sannan akwai inda muka samu rahotanni cewa ma an gansu suna tura babura akwai DPO namu na Safana akwai rahoton da ya taba aiko mana da shi cewa an ga wasu babura sama da guda 5 an zubar da su ba a san waye mai su ba kaga wannan alamu ne na cewa kwalliya tana biyan kudin sabulu
to yanzu waɗannan da kuka samu kamar matan nan wanda aka kakkama masu daukan mai a leda da shauransu suna kaiwa mahara din nan da masu kai musu makamai ina batun tuhumar su
suna nan a headquarters ɗin sanda ta CID kuma da yawa daga cikin su an riga an gama bincike a kan su kuma an gurfanar da su a gaban shari'a suna fuskantar shari'a ta kotu
ka iya dan ba mu kiyasin adadin shanu awaki tumakin da aka samu zuwa yanzu
to zancen da nake maka gaskiya yanzu akalla ba a kasara ba an kama shanu da dabbobi wanda suka kama da tumaki da awaki ke lissafin su zai haura da 1,500 sannan an samu jarkokin mai waɗanda aka kwata a hannun waɗannan bata gari sama da guda 350 akwai birnika na diesel wanda shi ma aka kwata guda 2 da jarkokin diesel guda 2 akwai buhunhuna na masara da na dawa da garin fulawa waɗanda duk aka ɗauka za a kai hadda ma wasu ma waɗanda yake kamar irin su biredi kuma duk an karɓa motocin itace zai dan ka zo headquarters mu za ka ga motoci waɗanda aka kakkama da itace saboda su ma an saka doka an hana zuwa daji a yau itace domin masu kai itacen nan su yawanci suke ɗaukan abinci kayan masarufi makamai da ma wani labari suna shiga suna gaya waɗannan barayi shi yasa suke barin su sun je su yi waɗannan itacen.
Ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina kenan SP Gambo Isa.
Halin da ake ciki yanzu a ƙarshen makon jiya ne dai gwamnatin jihar Zamfara ta buɗe wasu daga cikin kasuwanni na mako-mako. Sani Shabi Malumfashi, Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shabi Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Ban wasan gaba na Najeriya Odun Igalo ya take dawowa Super Eagles bayan da kocin kasar Ghana Tro ya gayyace shi a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da Liberia da kuma Cape Verde. Afro ya gayyaci yan wasa da suka hada da captain din kasar Amin Musa da mataimakinsa William Ekong da Wilfred Ndidi da sauransu. Najeriya za ta fafata da kasar Liberia ne a filin wasa na Tangier da ke kasar Morocco a ranar Asabar 13 ga watan nan na Nuwamba. Kano kuma ta karbi bakuncin Cape Verde a birnin Lagos a ranar 16 ga watan. Najeriya ce ke saman rukunin nasi da maki 9 yayin da Cape Verde take ta biyu da maki 7. Ungiyar kwallon kafar ta Tottenham ta Ingila ta sallame mai horar da ƴan wasan ta Nuno Espirito Santo bayan watanni hudu kacal da soma aikin sa. Wata sanarwa da kungiyar ta wallafa a shafin ta na yanar gizo ta ce an sallami kocin ne tare da wasu jami'an horarwa na kungiyar da suka hada da Ian Castro da Rai Barbosa da Antonio Dias. Nuno ya jagoranci kungiyar ne a wasanni 17 kacal a dukkanin gasanni, inda ya sami nasara a wasanni 9 da kunnen doki 2 ya kuma sha kashi a wasanni 7. Biyar daga cikin wasannin da ya sha kashi dai duk na gasar Premier ne a hannun kungiyoyin Crystal Palace da Chelsea da Arsenal da West Ham da kuma Manchester United a baya-bayan nan, inda yanzu haka kungiyar take ta takwas a teburin gasar ta Premier da maki 15 a cikin wasanni 10. Yanzu haka kuma kungiyar ta shiga farautar wanda zai maye gurbin kocin ɗan kasar Portugal, inda rahotanni suka bayyana cewa ta sabunta zawarcin tsohon kocin kungiyar Chelsea Antonio Conte. Haka kuma ana raɗe-raɗin wasu kamar tsohon kocin Roma Paulo Fonseca da Steven Gerrard da sauransu a zaman waɗanda ke takarar mukamin na horar da ƴan wasan kungiyar. A ɗaya ɓangaren kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ya ce yana morewa sukan lamirinsa da ake yi, kuma bai da buƙatar mai da martani ko kuma kushe masu caccakarsa. Manazarta dai yana ganin cewa Solskjaer ya sami bakin magana ne bayan nasarar da United ɗin ta yi na doke Tottenham a ranar Asabar da ta gabata da ci 3 da nema, mako ɗaya bayan mummunan kashin da ta sha a hannun Liverpool da ci 5 da nema. Kafin nan ma dai kungiyar ta fuskanci koma baya na rashin nasara a wasanni, wanda ya fitar da ita daga jerin sunayen kungiyoyin da ke takarar lashe gasar Premier ta bana, lamarin da kuma ya haifar da kakkausan suka ga kocin, wanda magoya bayan kungiyar suka bayyana so ba fitar da rai da kuma sha'awarsa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaidan Sanyin na, da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin Glasgow da ke Scotland don halartar taron kolin da shugabannin kasashe sama da 100 ke halarta don tattauna matsalar sauyin yanayi. Buhari ya bar Najeriya a ranar Lahadi domin halartar taron wanda Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ke jagoranta tare da haɗin gwiwar kasar Italiya. A ranar Talata 2 ga watan Nuwamba, Buhari zai gabatar da jawabinsa a gaban taron kamar yadda wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar da ce. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a duniya ya kai miliyan 5 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta Johns Hopkins. Da safiyar ranar Litinin, cibiyar ta bada rahoto wanda ya nuna cewa mutane miliyan 5,425 sun mutu a duniya daga barkewar cutar ta COVID-19. Fitar da wannan sabon adadin na zuwa ne ɗan watanni bayan da aka bayyana mutuwar mutane miliyan 4 daga COVID-19 a watan Yuni. Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda ya lashe zaɓe mai ban mamaki, ya yi nuni a ranar Litinin cewa zai bi manufofin tsaro da nufin daƙile barazanar ƙasar Sin da magance sauyin yanayi da kuma hanzarta murmurewar ƙasar daga annobar COVID. Jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazanjiya ta Kishida ta bijirewa hasashe tare da rikirin jayen jam'iyyar a zaben ranar Lahadi, lamarin da zai kara tabbatar da matsayinsa na shugaban jam'iyyar da bashi ƴanci a majalisar dokoki, tare da kara bashi walwalar bin tsarin murmurewar kasar daga cutar coronavirus.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawo kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da karfe shirin na safa a wugan Najeriya da Niger, wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Amina Bahari Auna da ta na gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Sarki Hashim Gumen ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.